This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. A jamhuriyar Niger sashen Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan internet ana nan a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da yammacin yau. Sunana Bello Galadanci yanzu ina tare da Sarfil Hashim Gumel muna fata kun gune lafiya. Yau talata 9 ga watan Yuni an kammala zaben shugabannin majalisun tarayya a Najeriya inda Bukola Saraki ya zama shugaban majalisar dattawa sannan Yakubu Dogara ya zama kakakin majalisar wakilai.
PDP ta rige ta zama rami maciji ko tana nan ko ba ta nan tana nan.
Yau akan wannan batun muke so zaku bugo mana waya zaku bayyana mana ra'ayinku. Yaya kuka ga wannan zabe da aka mana shugabannin majalisun Najeriya? Menene ra'ayinku akai? Lambar mai ita ce 202 205 2655 sai a saka alamar tara plus da daya. Amma ban fara cika kula barin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cika kula labarin duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ankara da sakamakon zaben da aka kammala na shugabannin yan majalisun tarayya kasa. Wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman akan harkokin yada labari Femi Adesina ya fitar ya ce shugaban ya amince cewa an bi dokoki da ka'ida na zaben shugabannin. Ya kuma ce ya so a ce duk wanda jam'iyyar APC ta tsayar shine zai ya lashe zaben. A wani bayani na baya-bayan nan shugaba Buhari ya ce ba shi da zaben yan takarar da yake so a majalisar dokoki da ta wakilai, amma ya ce zai yi aiki da duk wanda yan majalisun suka zaba. Idan ana ankare Bakola Saraki na jam'iyyar PDP shine sabon shugaban majalisar dokokin da aka zaba, Yakubu Dogara kuma a matsayin shugaban majalisar wakilai.
Kasar China ta maida martani ga kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na masana'antu da ake kira G7 a takaice game da yin kalamai marasa kai akan yankin da Beijing ko China ke kirarin cewa NATO ne waɗanda ake ta takaddama akai a gabashi da kuma kudancin tekun China. A wata sanarwa a ƙarshen taron kolin da aka yi a Jamus jiya Litinin, shugabannin kasashe guda bakwai sun bayyana damuwarsu akan fargaban da ake da shi game da tashin hankalin yankin tekun na Asiya, kuma sun yi kira ga dukkan ɓangarori da su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Ana ganin waɗannan kalamai a matsayin suka ga ƙoƙarin da China take na ƙirƙiro tsibirin gari domin ƙarfafa ikirarinta a kudancin wannan teku na China. Ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da kalaman da aka yi a taron na G7 akan cewa ko kusa babu ƙanshin gaskiya a ciki.
Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Masar ta yanke ma wasu mutane su 11 hukuncin kisa yau Talata game da wani bore da aka yi a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke arewacin birnin Port Said a shekara ta 2012 wanda ya yi sanadiyar halaka mutane 74 da kuma jikkata ɗaruruwan mutane. Wannan tashin hankalin mafi muni na wasan ƙwallo da aka taɓa gani a Masar ya fara ne a ƙarshen wani wasa da aka yi tsakanin ƙungiyar wasan Al-Ashli da Al-Qahira da ta Al-Masri a lokacin da 'yan garin masu kallon wasan suka afka cikin filin wasan suka kuma yi wata arangama da baƙin da suka zo kallon wasan. Haka kuma kotun ta yanke ma wasu 40 da aka yi ma ƙararsu hukuncin zuwa gidan kaso har na tsawon shekaru 15 ta kuma saki wasu 20, amma dai za a iya ɗaukaka ƙarar.
A ƙarshe hukumar kiwon lafiya ta ƙasar Koriya ta Kudu ta sanar da mutuwar mutum na 17 sanadiyar cutar da ta shafi lumfashi ta gabas ta tsakiya wadda ake kira MERS a takaice. Hukumar ta faɗa yau Talata cewa wadda ta rasu mai shekaru 68 ce da haihuwa kuma ta jima a asibiti ɓangaren da ake kulawa da masu matsalar gaggawa na can birnin Seoul wajen da waɗanda suka kamu da wannan cuta suke a baya. Hukumar ta kuma ƙara faɗin cewa yanzu haka fa an ƙara samun mutane guda 8 da suka kamu da wannan cuta, abinda jimlar waɗanda suka kamu da cutar ya kai zuwa 95. Barkewar cutar ta sa an killace mutane 2,500 da ake zaton sun yi mu'amala da waɗanda suka kamu da wannan cuta ta MERS. Jami'an kiwon lafiya sun faɗi cewa suna duba wasu alamu ta wayoyin salula waɗanda aka killace domin tabbatarwa cewa an bi matakan da suka dace domin killace su. Ƙasar Koriya ta Kudu ta rufe makarantu sama da 2,000 a ƙoƙarin da take na daƙile yaɗuwar ƙwayar wannan cuta. An kuma faɗi cewa dukkan waɗanda suka kamu da cutar sun sami ta ne ta cibiyoyin kiwon lafiya. Madalla jama'a ashirin mu na rana kun ji labarin cewa Bukola Saraki shine sabon kakakin ko shugaban majalisar dattawa na Najeriya. To muna da labari kuma akan wanda ya zama sabon kakaki na majalisar tarayya. Amma kafin mu je nan, a yau an yi wani taro ko aka fara ma taro na hafsoshin rundunar tsaron kasashen da ke yankin tafkin Chad a birnin Abuja da ke Najeriya. Kafin mu kai ga batun siyasa, bari mu fara taba wannan batu. Gawa Nasiru Adamu Alkaya a birnin Abuja, Najeriya.
The rise of extremism and terrorism across our region and indeed the world has
wannan kalubale na ta'addanci ya shafi dukkan kasashen nan namu dake makwabtaka da gabar tafkin Chadi da ma duniya baki daya. Dan haka taron namu yake da matukar muhimmanci. Hafsan hafsoshin rundunonin tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade yake bude taron hafsoshin rundunonin tsaron kasashen dake yankin tafkin Chadi, wato Najeriya, Niger, Kamaru, Chadin kanta har ma da Jamhuriyar Benin, don duba hanyoyin ci gaba da haɗin gwiwar dawo da doka da oda a yankin. Babban daraktan hukumar tafkin Chadi Sunusi Imrana ya ce taron zai bada damar sauran kasashen duniya su tallafa wa yankin tafkin Chadin wajen kawo ƙarshen ta'addancin don samar da tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin yankin. Masana harkokin tsaron Najeriya irin su Rabe Nasarar na maraba ga irin wannan gamayyar da nanata matuƙar aka saki wa sojoji mara da tsame son zuciya za a iya cimma nasarar yakin.
Ai maganar ma ita ce wato tuntuni da an ɗauki matakan da ya kamata, kuma sojojinmu ba kamar yadda suke ta kuka ba cewa ba su da kayan aiki masu ƙarfi makamai kamar na waɗanda suke fuskanta. Ai da duk an tanadi wannan da sauransu, sojojin Najeriya ba inda ba za su iya zuwa su yaƙi ba su yi nasara.
Taron hafsoshin da zai ci gaba a Sirce da ƙarshe akwai yiwuwar cimma wata yarjejeniya tsakanin ƙasashen tafkin Chadin bayan ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. In ba manta ba, Buhari kwanan nan ne ma ya ziyarci Nijar da Chadi don tattauna kan yaƙi da Boko Haram. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru. Yanzu bari mu je kan batu na siyasa ɗin, labarin da ya fi ɗaukar hankali a yau a siyasar Najeriya, wanda aka yi na zaben shugabannin majalisar tarayya. Ga wakilin muryar Amurka, Madina Dauda.
Duk ƙoƙarin da uwar jam'iyyar APC ta yi na yi wa majalisar wakilai katsalandan a zaben shugabanninta ya citira, domin kuwa sauyi ne aka samu a zaben kakakin majalisar wakilai, inda Yakubu Dogara, ɗan jam'iyyar APC daga jihar Bauchi, ya kada Femi Gbajabiya Mila, wadda ake ganin shafaffe da mai ne wanda uwar jam'iyya ta so ya ci zaben kakakin majalisar. Yakubu Dogara ya ci zaben da ƙuri'u 182, sannan Femi Gbajabiya Mila ya samu ƙuri'u 174. Ɗan majalisa Magaji Da'u Aliyu daga jihar Jigawa ya bayyana ra'ayinsa a game da zaben da aka yi a majalisar wakilan.
To na farko dai ni ban zabi Dogara ba, amma na san cewa ni musulmi ne, kuma Allah ne ke bada mulki ga wanda ya so, saboda ina taya shi murna.
A lokacin daukan wannan rahoto ne aka kammala kidayen ƙuri'u da zai bayyana mataimakin kakakin majalisar wakilai, inda Yusuf Suleiman Lasu daga jihar Oshun ya samu ƙuri'u 203, sannan abokin hamayyarsa Muhammad Tahir Manguno ya samu ƙuri'u 153 kacal. Na tambaye Tahir Manguno ko ya ga rashin bin umarnin jam'iyya da ƴaƴanta suka yi, sai ya ce,
"Eh, gaskiya akwai gyara. Jaran shine in ƴaƴan jam'iyya, in abinda jam'iyya ta gaya musu ba za su bi ba, za su bujire su yi wani abu daban. Gaskiya akwai gyara."
To ya kaga wannan sakamakon zaben nan na yau?
Eh, to sakamakon zabe, dama a zabe dole mutum ɗaya ya yi nasara, kuma ɗaya ya yi rashin nasara, shine demokratiya. Dama a demokratiya in aka yi zabe bisa da gaskiya, dole ne wanda bai samu ba ya yarda sakamakon zabe.
A halin yanzu dai, zabukan da aka gudanar a majalisar tarayyar Najeriya ya nuna cewa tun ba a yi nisa ba, jam'iyyar APC mai mulki ta gaza kaiwa ga sulhunta tsakanin ƴaƴanta a game da samar da shugabanci a majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaban Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Muhammadu Buhari ya amince da sakamakon zaben shugabannin majalisun tarayya. To ko jam'iyyar adawa ta PDP me take cewa dangane da wannan zabe? Sanata Walid Jibrin shi ne sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP, muna tare da shi. Sanata, me za ka ce?
To wato
abin lura a nan shine duk mutum mai tunani a Najeriya yanzu nan ya kamata ya san muhimmancin demokradiyya, wato duka abin da za mu yi a ƙasar nan tun daga zaɓe na fidda 'yan takara har zuwa zaɓe na duka jama'a. Mu san cewa mutane yanzu suna da hikimarsu, suna da dabararsu, kuma sun san abin da suke yi. Ya kamata mu bi ƙa'idar jama'iyya, mu bi kuma ƙa'idar demokradiyya na Najeriya. Kaga idan ka dubi zaɓen nan yanzu, maganan party ta je ta yi wata primary nata na daban, a ce za a fidda wani ɗan takara daban, kuma ba dukkan jama'a ba ne na wannan suka yi wannan al'amura ba, alilan ne suka yi. Gara wato a bar mutane su yi abu da kansu, mutanen da suke da wato haƙƙi na yin zaɓe a bar su yanke hukunci da kansu abinsu. Kada a sa wata madogara ko mataki wadda zai ɓata al'amuran.
Senata, ganin irin rawar da jam'iyyar ku ta PDP ta taka a wannan zaɓe da aka yi na majalisu, shin ina kuka dusa ne?
To, wannan ya nuna cewa PDP tana nan kuma ba ta mutu ba, kuma tana da ranta, tana nan kuma cikin jininta mai ƙarfi wadda za ta yi aiki yadda ya kamata. PDP ta riga ta zama rami maciji, ko tana nan ko ba ta nan, tana nan.
A ƙarshe, Sanata, ganin cewa shi wannan sabon shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki dacin ɗan jam'iyyar PDP ne kuma ya koma APC, akwai wani yunkuri da za ku yi ku ga kun dawo da shi kuma jam'iyyar ku ta PDP yadda majalisar ta koma hannun jam'iyyar ku a PDP?
To, ai, idan ka dubi al'amura wanda suka ko a baya, Bukola shi ya bar PDP da kanshi ya koma APC. Kuma Bukola shi ne kuma yanzu idan ya ga dama yana APC sa ko yana PDP ko ya dawo PDP. Dama a PDP muka san shi a rayuwarsa da gonansa da jama'ansa da komai, a PDP muka san shi. Ya koma wata gida ne, sabuwar gida. Sabuwar gidan nan kuma da rigiya ci moriyar wannan gidan ba tukuna, yana kallon yadda gidan take, yana nazarin ya zai yi da gidan, ya zai kwana a gidan nan. Gidan nan irin gidan PDP ne ko ba gidan PDP ba ne? Wannan tunani da wani abin da ya kamata yi wannan nashi ne na Bukola Saraki da kuma matsayinsa na Senate President. Mu ba abin da za mu ce a jama'iyyarmu, sai mu mishi mu taya shi murna, mu mishi godiya, Allah ya kare shi, ya ba shi nasara, ya sa ya iya tafiyar wannan.
Senata Walid Jibrin kenan, babban jigo a jam'iyyar da ke adawa a Najeriya, PDP. Mun gode, Senata.
To, madalla. Kuri'ar kayancinka,
ka rike makamanka. Jama'a, nan ba da jimawa ba za mu bude layukan waya, muna so ku bugo mana ku ga mana ra'ayinku game da wannan zabe da aka kammala na shugabannin majalisar Najeriya. Lambar mai ita ce 2022655655, sai a saka alamar tara plus da daya. Yanzu ga Idris Bilal.
Talakawa ga dama, zaɓe yana zuwa dama, zaɓin shugaban himma mai tausayawa al'umma, sai mu tashi mai azama, in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama. Talaka ka bar kuka, ƙuri'ar ka ƴancinka, ka rike makamanka, ita za ta cece ka.
Madalla ya zan fara da garin shugaban Najeriya Daura. Wane ne a Daura? To marasa na Daura. Yau muna so mu jira yayinku ne akan wannan zabe da aka kammala na shugabannin majalisar Najeriya yadda aka kammala shi. An dai kammala dazu Bukola Saraki shine sabon shugaban majalisar dattawa, sannan kuma Yakubu Dogara shine kakakin majalisar wakilai. Ga waya daga Yobe, waya Yobe.
Sunana ya Allah wanda garin Gasamu a karamar hukumar Jahuskon jihar Yobe.
Yau malalla menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni ban jima abin da kuke.
Yeah, muna so ne mu jira yayin ku to mun rasa malallawan wanda bai samu yaji ba. Yau muna so mu jira yayin ku ne game da wannan zabe da aka kammala na shugabannin majalisar Najeriya, aka kammala shi a baya-bayan nan. Muna so mu jira yayin ku Bukola Saraki shine sabon shugaban majalisar dattijai, sannan kuma Yakubu Dogara shine kakaki na majalisar wakilai. Muna so ku ga bayanan mana ra'ayinku akan waɗannan sakamako. Alamar mu ita ce 202-205-6555 sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya. Ga waya daga Kogi. Waya Kogi? Hello, wane ne?
Ashir, kana magana da Ashir ne Kogi State da local government.
Ashir, menene ra'ayinka?
Kogi State da local government.
Menene ra'ayinka mala Ashir?
To ra'ayina muna murna da wannan zaben.
Me yasa?
Eh to bisa zaben Yakubu Dogara.
Me yasa kuke murna?
Saboda muna ganin hakan ya cin nasara, saboda ce da wani shugo ta wata jam'iyya da yar mana mun kwara su zaba mana wanda zai mana inganci.
Madalla malam na malam Ashir da Kogi, bari mu je Amina. Wa Amina?
Hello,
wane ne Amina?
Habibu daga Habibu mai bane daga Mina
nan local government. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya mu wannan zaben da aka yi da yi mura ba mu yanda akwai zai a zaben mu Ahmed Lawan daga jihar Yobe shine dan APC na gaskiya da gaskiya mu ra'ayin mu gaskiya wannan zaben akwai zai a canza mu shi mu wannan zaben da ya kawo ladi ba.
To madalla malam daga Mina a gaishe ka. Ga waya Kogi, bar mu koma Kogi. Waya Kogi?
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam, wani ne?
Salih Temple ne daga jihar Kogi.
Mallam Salih, menene ra'ayinka?
Yawwa, ra'ayina a wannan to Allah Ubangiji ya sa dai mai adalci ne kamar yadda muke tsammanin Janar Buhari mai adalci.
Madalla Salih daga Kogi, bari mu je Filato. Waye Filato?
Abdullahi ne daga Filato.
Mallam Abdullah, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne kamar yadda Babu Buhari ya ce wannan zaɓe ya yi daidai, to ni ma a ra'ayina ya yi daidai.
Me yasa kake ganin ya yi daidai?
To Babu Buhari dai mutum ne mai tantan tantan, kuma kamar yadda yake cewa komai tantan ne, to tantan ne shi ne yasa ni ma na je ya tantan ta su ya yi daidai.
A gaida Abdullahi daga Filato, bari mu je Gombe. Waya Gombe?
Assalamu alaikum, sunana Usman Tenten daga Gombe.
Malam Usman, menene ra'ayinka a gurguje?
To ra'ayina a zahirin gaskiya wallahi ne ɗan notin mun ɗauka za a ba wannan ne wajen, saboda ne wajen nan zahiri shi ne ɗan APC.
Kace za a bawa ko za a zaɓa?
Wallahi na?
Za a baiwa ne ko za a zaɓa ne?
A'a, yawwa za a zaɓi wannan ne wajen, saboda ne wajen shi ne ɗan APC ne gaskiya na hakika.
Yanzu
me talakawa?
Menene ra'ayinka game da abin da ya faru? To bari mu je Mina, a gaida Usman daga Gombe. Wane ne Amina?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da injiniya Mustapha Muhammad daga Sarkin Fawa jihar Niger, Amina.
Injiniya, menene ra'ayinka?
To ra'ayina ni dai zan iya cewa sanata Lawal shine zaɓin namu a yankin jihar Niger. Saboda zaɓen da aka yi wa Bukola Saraki ya nuna cewa Middle Belt ne aka yi zaɓen. Don haka abubuwan ina ganin kamar akwai lauje cikin nadi.
Amma Malam Mustapha, yanzu daga an kammala wannan zaɓe har an rantsar da shi sabon shugaban majalisar dattawa, wannan me zaka ce akan haka?
To tun da dai mai aukuwa ta auku gaba daya, ni yanzu fata na anan shine Ubangiji ya Allah ya ba su ikon yi mana adalci bisa a matsayin su na shugabannin mu na kasa baki daya.
Madalla Malam Mustapha, Sarkin Fawa daga Mina, bari mu je jihar Niger. Wa a Niger?
Assalamu sunana Malam Danjuma daga Jidda jihar Niger.
Malam Danjuma menene ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina zaben da sanatoci suka yi yau gaskiya ba su zabi abin da mu talakawa muke bukata ba.
Me yasa?
Kuma amincewan da shugaban kasa ya yi da gaggawa gaskiya mu ma talakawa ba mu ji dadin aka ba.
Me yasa?
Ya kamata a duba cancanta. Don kamar yadda Fati ya kawo masu, ai Fati ya duba cancanta ne yadda zai dace da talakawa. Kuma ka ga abun PDP sun ada baki ne suka ba David Mark majority leader. Ka san ba PDP ne majority leader ba, ya kamata a duba a sake zaben nan. Allah ya ba mu zama lafiya. Kuma
mun gode Malam Danjuma, bari mu je Gombe. Waye Gombe?
Musa Abubakar Duba.
Malam Musa, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a nan shi ne dai kawai yanzu tun da shi wannan mutum shi Allah ya zai mu akawai ta wuta shi addu'a Ubangiji Allah sa ya mana adalci kawai shi ne.
A gaida Malam.
Ya ga abin da ya ganin ya kamata mu taimaka masa shi kenan.
To Malam Musa, mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Yau muna jin ra'ayinku ne akan wannan zabe da aka kammala na shugabannin majalisun tarayya aka gama shi. Akwai shugaban majalisar dattawa da aka zaba Bukola Saraki, sannan kuma akwai Yakubu Dogara shi a matsayin kakakin majalisar wakilai. Ga waya daga Katsina. Waya Katsina?
Zayin Duma.
Malam Ibrahim nan daga Murika, menene ra'ayinka ne?
Ra'ayina wannan zabe yayi daidai.
Me yasa?
Wannan ya nuna ma jama'a ana demokradiyya a Najeriya.
Menene demokradiyya anan?
Eh, ana zabe na gaskiya wanda ya cancanta a yi a baki a baki ba san gaskiya.
To a gaida Ibrahim da Katsina, bari mu je Taraba. Waya Taraba?
Ni ce Aisha ce daga Sarin Layi.
Malama Aisha, menene ra'ayinki?
Ni ko ina gaishe ka da kokarin aiki.
To mun gode Malama Aisha. Kina da wani ra'ayi game da wannan zabe na shugabanni da aka yi na majalisu?
Allah ya sa shi ne mafi alkhairi, ka tashi lafiya.
To nan gode Malama Aisha. Bari mu je Kaduna garin gwamna. Aya Kaduna.
Hello Bukar Ibrahim.
Malam Bukar, menene ra'ayinka ne?
A gaskiya wannan zaben da aka yi shi ne ya fi dacewa don ya nuna alamar demokradiyya ne tsantsa.
Menene alamar demokradiyya?
Ba wai jam'iyya ta zaɓi wani ta ɗora mana ba. Wannan ra'ayin jama'a ne.
Da ka ce jam'iyya ta zaɓi wani ta ɗora, kamar me kake nufi?
Eh, kamar yadda PDP suke yi da. Kaga jam'iyya su za su zo na manyan jam'iyya kawai su zaɓi wani sai su tilasta talakawa su amsa. Amma wannan ɗin jama'a ne suka zaɓa, kuma ka ga wakilai ɗin za su ba su goyon baya yadda ya kamata tunda su suka zaɓi a bursu.
To madalla Malam Bukar Ibrahim, bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja. Waye Abuja?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne?
Malam Musa ke kere ni muka rama hukumar kuma ta jihar Kano da ka Abuja.
Malam Musa, menene ra'ayinka ne?
A hakikanin gaskiya mun sai yadda zabe da aka yi shi sai dai kawai mu ce zai ne wa ƙasar nan fatan alheri, domin a gaskiyar magana su 'yan majalisun nan da muka zabo su a ƙarƙashin jam'iyyar APC da suka zo kuma majalisa suka juya suka kilme suka zama 'yan jam'iyyar PDP ba abin da muka tuyo su yi ba kenan. Amma tun da ainihin jagoran talakawan Najeriya zababben shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari ya amince da wannan sakamakon zabe, domin ma dole za mu amince da shi. Sai dai mu yi fatan alkhairi Ubangiji Allah ya sa ƙasa ta zauna lafiya ta kawo abubuwan da zai ci gaba a ƙasar nan.
A gaida Malam Musa daga Abuja. Ga mai kiran mu a Katsina. Waya Katsina?
Kana tare da Dr. Haruna ta Katsina State dan Musa local government.
Dr. Haruna, menene ra'ayinka ne a gurguje?
Ni a ra'ayina zaben Yakubu Dogara ya yi daidai, amma gaskiya majalisar da ta ba a zaɓi wanda ya kamata ba.
Me yasa ka ce haka?
Saboda ina ganin Ahmed Lawli shi ne mutumin da ya cancanta, kuma ina da tabbacin ma a ganina duk talakawan da ke ƙasarmu sun yi ganin Ahmed Lawli ya yi dacewa. Kamnan kuma zaben Bukola Saraki mu a ganinmu kamar ma ɗan majin iya PDP ne.
Madalla Dr. Haruna, waya kace ta ƙarshe a yau, sai kuma gobe za mu sake buɗe layuka sai kuma gwamna. Mun gode sosai sosai.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Alƙalin Amurka Anthony Wayne ya gana da manyan malaman jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu a Merida, Mexico, ranar 25 ga watan Mayu domin bunƙasa shirin musayar ɗalibai da malamai tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin taron sun tattauna akan ƙoƙari da kuma ra'ayoyin gwamnatocin ɓangarorin biyu akan shirin musayar ɗalibai, wanda ya haɗa da shirin nan na Amurka 100 na shugaba Obama, wanda yake neman ƙara inganta musayar ilimi na ƙasa da ƙasa tsakanin Amurka da Latin Amurka da Caribbean da Canada. Jakada Wayne ya yi ƙarin haske akan amfanin shirin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico na matakin ilimi na gaba da sakandare da bincike da kuma ƙirƙire-ƙirƙire, Forbes a Turanci, wanda ya inganta wadata a yankin ta hanyar musayar ɗalibai. Ƙungiyar kuma ta tattauna akan matsalolin musayar ɗaliban waɗanda suka haɗa da rashin fahimta akan harkokin tsaro a Merida da kuma tsadar makarantu a Amurka. Har ila yau, shirin ya duba yadda za a sami kamfanoni masu zaman kansu domin tallafa wa ɗaliban masu ƙaramin ƙarfi. Na yaba da ingantacciyar damar da na samu ta yin magana da irin waɗannan ƙungiyoyi akan waɗannan batu mai mahimmanci da zai ciyar da ƙasashenmu gaba, a cewar Jakada Wayne, da kuma samun ra'ayoyi akan yadda za mu yi aiki tare domin tallafa wa manyan gobe, koyo daga junansu ta hanyar karatu a ƙasashen makwabta. Merida, wadda take da kyawawan matakan tsaro da jami'o'i da dama, birni ne mai cike da hanyoyin kaiwa da karɓar ɗalibai. Zan yi aiki ƙuddaƙu tare da abokanmu na Merida domin su cimma nasara. Jakada Wayne ya taya jami'o'i masu cin gashin kansu na Yucatan da Anahuac Mayap murnar samun nasarar gasar samun tallafin kuɗi na shirin Amurkawa 100. Amurka na alfaharin aiki tare da ƙawarta Mexico wajen inganta musayar ɗalibai, wanda ya amfani ƙasashen da kuma duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ankara da sakamakon zaben da aka kammala na shugabannin 'yan majalisun tarayyar ƙasa. Kasar China ta maida martani ga kungiyar ƙasashe 7 masu arzikin masana'antu da ake kira G7 a takaice game da yin kalamai marasa kai akan yankin Beijing da ke ikirarin cewa nata ne, wanda ake takaddama akan shi a gabashi da kudancin tekun China. Wata kota a ƙasar Masar ta yanke ma wasu mutane su 11 hukuncin kisa a yau Talata a wasan ƙwallo a filin a yau Talata game da wani bore da aka yi a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke arewacin birnin Port Said a shekara ta 2012, wanda ya sanadiyar hallaka mutane 74 da kuma jikkata ɗaruruwan mutane. Wannan tashin hankalin mafi muni na wasan ƙwallon da aka taɓa gani a Masar ya fara ne a ƙarshen wani wasa da aka yi tsakanin ƙungiyar wasan Al-Hafi ta Al-Kahira da ta Al-Masri a lokacin da 'yan garin masu kallon wasan suka afka cikin filin wasan, suka kuma yi wata arangama da baƙin da suka zo kallon wasan.
To, madalla takaitattun labaran duniyan kenan. Jama'a, abinda shirin nan baki ɗaya kunsa kenan a daidai wannan lokaci, sai kuma da sanya asuba idan Allah ya saukar mu, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya kawo mana cikakkun labaran duniya, da kuma Julie Lethers Gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni, sai injiniyanmu Suleiman Tarawale, ni Bello Galadanci, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.